Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mutattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya jinya ziyarar aiki da ya shirya kaiwa yankin Ogoni da ke Niger Delta don tsaftace koguna daga malalar fetur. Mataimakin shi Oshiba Joe ya wakilce shi a ziyarar da aka ce dalilan tsaro ne ya sanya shugaban janyewa. Jawabin ranar demokuraɗiyya na shugaba Buhari ya gargaɗi tsagiran Avengers su giyayi fushin gwamnatinsa. Kazalika ya nuna damuwa da cewa jihohi 27 ba sa iya biyan albashi. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya cancanci wasu daga gwamnonin.
Buhari ne kadai yake zancen canji. Gwamnonin APC wanda ba sa canjin sun fi yawa. Ai kwanan nan mako a cikin kudaden da aka ba gwamnoni a jiya biya albashin nan. Akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan kudin nan.
Tsohon shugaban kamfanin fetur na Najeriya Muhammad Barkindo ya zama babban sakataren OPEC. Sojan Najeriya ɗaya ya rasa ransa a kwantan bauna da Boko Haram suka yi wa sojojin. Takaidai Dakarun na Najeriya suka murkushe burbudin yan Boko Haram din. Sun gano bindigogi da magungunan karfi maza a wajen yan ta'adda. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America.
Haka to yanzu zamu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji sufar majama'a daga Loto zuwa Loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani.
Yau mutum zai iya tashi sai iya kashe mutum ba tare da jin wani abu ba, zai iya shiga office ga kudin mutane waɗanda za a yi abu ya sace su. To duk waɗannan wasu ɗabi'u ne waɗanda muka ɗauka wanda ba ramu ba. Misali idan ka ɗauki shugabannin na baya can da suka wuce, me suke da shi? Sun gina ƙasar nan, sun mutu ba su da komai. Amma yau kansila zai yi kansila yau. Idan kansilan nan ya gama kansila bai da ko wata mota kwarai, ƴan uwansa za su fara cewa wane bai da ƙarshen arziki.
So in haka ne awon wani irin ƙarshen arziki ne ka je ka kashe wani ka ɗauke dukiyarsa? Wannan ana ga ƙarshen tsiya ne ko na iska ne irin wannan?
To ai abinda mafi yawan wasu mutane ba su sani ba, ba daidai ba ne ka dinga kai kanka inda Allah ke kai ka ba. To amma ba kowa ba ne ya san irin wannan tawakkalin. Wani ma in kana ɗan kwantar mai da hankali kana nusar da shi sauƙin al'amari a rayuwa, sai dinga cewa raba ni da wannan tawakkalin koda ɗin, wanda shi a tunaninsa kawai dole yana ganin in ba ka yi kuɗi ba kai ka sawa kanka, in ma kai kuɗi kai ka so. Babu alfanun mutum ya tada hankalinsa ko ta halin ƙaƙa sai ya mallaki kaza, ko sai ya zama kaza, ko sai ya yi kaza, alhali matsayinsa da lokacinsa bai kai ba. Shi sa manyanmu kullum suna gaya mana a hikimance a dinga haƙuri da rayuwa, a ba a sannu. Idan ka ji manya suna cewa ba a sannu, to suna nufin kar ka yi gaggawa, domin gaggawa ba inda za ta kai ka sai da na sani. Da na sani kuma ɓangaren shedani ne.
Asiru a kusa da ƙarshe ni ina ganin da ya kamata duk mutane gwamnati ta san da zaman su. Ina ga don katin zaɓe kawai ko zan ce wannan rajista da ake na lambobin waya. Duka akwai mutanen da har yanzu idan ka duba irin wayan nan mai nuna maka sunan mutum, sai ka ga wani kawai sunan wani gari ne ko sunan wata bishiya ce ko sunan hauka ne kawai aka rubuta. Kuma masu rajistar nan ne suka yi irin wannan. Ni ina ga ya kamata duk wani gari idan an zo an samu ko kansilan yankin ko zan ce mai anguwa, ya kamata duk wani mutum ya an san da zamansa.
Ai ka ga a da wato shi yasa muna da masu ugundi, muna da gadde, muna da hakin mai, kana kuma kowa ɓangaren gwamnati, muna da ciyamomi da kansiloli da sauransu. Idan ka zo a unguwa da ka ga baƙo a unguwar ku ka san shi, duk wanda ke unguwan nan ya kai shekara 10, shekara 15, shekara 20 an san shi, an san iyayen shi, an san kowa ya shi, ko haya yake wanda zai zo ya haya shi ma na an san shi. To amma yanzu kamar ne ke gaya maka mun ɗauki wasu ɗabi'u waɗanda ba namu ba. Ka zo na zo ba ma ruwan maƙwabcinka ne zai zo wannan ya zo ya kusa da kai, sai ku shekara shekaru ba ka taɓa gaisa kusan ma waye ke maƙwabtaka da kai ba. To shi yasa ga matsaloli sun ma al'umma yawa, sun ma ƙasa yawa, ko ina an kasa tunkara su.
Gaskiya ne awal kamar yadda na san duk membobin ku kuna da rajistar su da hotunan su, sun samu ya kamata idan aka je gidan mai anguwa ko gidan hakimi a samu duk mutanen da suke yanki akwai wata rajista duka akwai sunan su in ma wani ya rasu akwai labarin sa gaba ɗaya
kaga yanzu kamar misali ko daga haihuwa irin dan certificate of birth haka kamar takardar haihuwa zaka ga mafi yawan mutane ma ba su damu da su yi wa ƴaƴan su ba sai yaro ya kai an kai shi makaranta sannan za a fara neman takardar haihuwa ko a fara neman wasu kaza saboda rashin adana irin waɗannan bayanan amma a ka'idan ce ya kamata a ce ana da kundin rajista na mazauna unguwa a ofishin mai unguwa sannan kuma wanda ya tashi a sanya tashi wanda ya zo ya shiga a sanya shiga kaga wannan zai taimaka a dinga samun bayani a cikin sauki daga yadda al'umma suke rayuwa sannan na biyu kamar yadda ka faɗa dangane da tsari ita kanta hukuma ina ganin bata cika ba da muhimmanci akan rajistan al'umma ba domin dukkan da ta matsa akan wani al'amari na rajistan al'umma to zaka ga tana daukan sa da muhimmanci ko da zafi sannan kuma zaka ga al'umma sun dauka yanzu idan aka ce za a ba da katin zabe ko za a yanki katin zabe kamar voter registration card zaka ga yadda saboda muhimmancin sa ga ita gwamnati zaka ga mutane har kwana suke a layi domin aje ai wannan rajista haka kuma a bangaren shi ma irin katin dan kasa din nan amma sai kaga yara suna ta yin abubuwa wai sai mutum ya ce a ba dana bane ko kuma da ya tsawatar din sai ayo kansa yaran ma sai su zo su ci masa mutunci iyayen kuma ba za su iya hanawa ba kaga in ka daka wa yaro tsawa sai ya shafa abin nan a fuskar sa ya zage ka kuma in uban yazo ba abin da zai yi to kaga kai kuma zaka ce to tunda yaran nan ya lalace barin dauke kaina to daga haka yaran nan tun yana ganin yafi karfin makwabta har yazo yafi karfin iyayensa daga san da yafi karfin iyayensa kuma yazo ya nemi yafi karfin hukuma to kaga dole a samu mataki na gaggawa da tabbatar da cewa ana samun cikakken bayanan al'umma a yankunan da suke tabbas ni na goyi bayan haka
wato da su shi yasa fa wancan bayanin na kai burge ni na neman tara bayani din da shi yasa na kawo ma wannan magana ta neman duk wani mutum ya kamata a san shi ana ma da tambarin yatsunsa tunda a yi masu bincike inda za su tsaya su yi bincike in sun zo za su fara dubawa sai sun gano duk wanda ya kai hari ma za a iya bincikawa a san shi ne ya yi ko ba shi ba ne ana da daga an duba yanayin inda ya taba maza a gani
wato wannan kamar yadda ke magana bayanan sirri na tsaro na 'yan ƙasa babu babban abu mai mahimmanci irin shi shi wannan cikakken bayanan sirri na ɗan ƙasa yana da mahimmancin da duk ko me ya yi kuma ko ina ya shiga idan akwai shi wannan za a iya gano shi za a iya cewa wane ne gashi ga abin da sauri da shi kaza gashi kashi gashi duk gaba daga ta danna ko za a yi za a samu duk abin da ake so game da wannan ɗan Najeriya ko game da wannan ɗan ƙasa za a same shi
haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular alkarazibi yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabara Muhammadu Dan Amarya na majami'ar Ikwa a Bauchi da malama Lubna Bintu Muktar a Kanan Dabo ga Rabaran Dan Amarya
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da saduwa a wannan fili mai tarin albarka da wannan lokaci ina so mu dubi abinda Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya 1 da 2 inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta shine ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna mai sauraro don haka nace ni dan Najeriya ne kai dan Najeriya ne muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban waɗannan duka Allah ne ya kafa su to amma anan a Najeriya yana cewa a matsayin mu na mutanen Najeriya kafin mu ci gaba da komai mu ƴan uwa masu bin Yesu Almasihu muna taya ƴan uwan mu musulmi murnar kewayowar watan Ramadana wato watan azumi muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Iyakar abinda zai kawo ta da zaune tsaye har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba. Muna addu'a Allah ya yaye mana. Muna kuma addu'a Allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roko a wannan wata na azumin watan Ramadana. Mai sauraro, wannan fatan alheri kenan ga ƴan uwan mu musulmi a nan ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye. Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka. Kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai. Ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na bari, ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka kafin mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkanku abu guda ne. Ka girmama mai harshen, ka girmama harshen, ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa. Abin da ya dace kenan ka girmama kowane irin mutum. ‘Ya’ya kyauta ce daga Allah, don haka ka taimaka cikin inganta ‘ya’yan waɗansu. Me zan faɗi yaran? Idan ‘ya’yanka suna makaranta, sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida ba ya iya zuwa makaranta, me ya faru? Babu kuɗin makaranta, amma naka yana makaranta. To idan har akwai ragowar kuɗin da zaka taimaka ma wannan yaro, samu iyayen ka ce musu ga wannan kuɗi, ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu. Idan kuma rashin lafiya ne, ba kuɗin da za a je asibiti, alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko ƴarka, za ka kai asibiti. Hakkinka ne ka ba da taimako. Fiye da wannan, matasa wani lokaci abin da za a yi haƙuri a yafe, matashi ya ce ban yarda ba, a je a yi wacce za a yi. A'a, kar a je a yi wacce za a yi. Maimakon haka, matasa ku ce Allah ya baka haƙuri. Ka ga wa ɗan uwanka matashi haka, wane Allah ya baka haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. Idan wani zai na so ya amfani da kai matashi, kai ku zo ku yi mu maganin wane. Ce a'a, ka je ka nemi wani din ku sulhunta ku daidaita.
Ita ma malama Lumna ta ce mafita ita ce imani da da'a tsakanin manya da ƙanana.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Ina mana barka da saduwa a wannan wata mai albarka, wata na Ramadana. Allah ya sa mu ibada sarfafiya, kuma Allah ya sa mu ga farkon salafiya, mu ga ƙarshen salafiya. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya karɓi azumin mu. Sannan sunana Lubna binti Muktar, wacce take a Hotoro, makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin ƴan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu mai albarka. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Da farko, idan muka ci siyasa, mun san cewa arariyar kalma ce daga kalmar Larabci, kuma mu Hausawa da muka Hausantar da ita sai aka birkita mata ma'ana, wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yanda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta, ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙi kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama, tare da cewa su ma akwai alamu irin MPC, NECU da NCNC da aka yi, amma bai munana kama da na wannan zamanin ba. Haka nan manoma da makiyaya, mun san cewa ɗan juma ne da ɗan jummai, kuma wannan sai da wannan zai siyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko ƴan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda aka sarin makiyaya mafulani ne to sai wannan kiyayya daga ba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke yiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai kaga fada da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu a makarantu irin namu sai kaga karamin yaro yana yawo da reza ko yar karamar wuka haka ko kuma dai wani abu makami dai wanda in fada zai hada su da wani sai ya maka ya soki dan uwansa zaka ga danka ya je makaranta amma na dan uwanka yana hali har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne zaka samar da kayan maye ga dan uwan nan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka nan da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiya irin ta iyayenmu a da zaka ga mutum daya ya dauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abinda suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan kafa ta mu Najeriya ta arewa wanda komai yake da tabarbarewa mu komo baya ga tarbiyar kawunanmu da ƴaƴanmu alhakin da aka dora mana na ayyuka mu yi kokari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.